This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22, 25 da 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa a internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Barkanmu da yau ranar Litinin 28 ga watan Disamba na wannan shekara ta 2015. Ni ne Sarfil Hashim Gumel daga nan birnin Washington DC tare da Jummai Ali da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanin labaran.
Mu da wuta akan wata mota a Kenya da sojoji suka yi ya kashe mutane biyu. Sojojin Iraq kuma sun yantar da binin Ramadi daga hannun ƴan kungiyar ISIS. Ana kwashe farar hula daga birane uku a ƙasar Siriya bayan wata yarjejeniyar jin kai da aka kulla tsakanin ƴan tawaye da kuma gwamnatin ƙasar.
Kanin labaran kenan aka ji. Cikin shirin namu na yau za ku ji cewa da safiyar yau Litinin ne aka ƙara kai hari garin Maiduguri biyo bayan tashin wasu bababbai a daren tsajiya wanda ya sanadiyar rayukan mutane da dama. Wasu 'yan mata biyu sun tayar da bababbai a garin Madagali da ke arewacin jihar Adamawa, shi ma ya sanadiyar rayukan jama'a da yawa. Muna kuma ɗauke da rahoto kan soke kuɗin tallafin man fetur da gwamnatin Najeriya ta yi. Haka kuma muna ɗauke da shirin ilimi garkuwar ɗan adam na Yusuf Aliyu Harande. Amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum a sauraro ga kuma labaran. Mutane biyu sun mutu, uku kuma sun ji rauni a lokacin da jami'an sojan ƙasar Kenya suka buɗe wuta a kan wata mota da ke tafiya a ƙaramar hukumar Mandera a yau Litinin. Kwamishinan ƙaramar hukumar Mandera Frederick Shisia ya faɗa wa sashen Somalia na nan muryar Amurka cewa kafofin jami'an tsaro sun yi tsammanin cewa motar na ɗauke da nakiyoyi ne kafin suka harba mutane biyu da ke cikin motar. To amma kuma shaidun gani da ido sun ce waɗanda aka kashe farar hula ne kuma ba a samu wani makami a cikin motar ba. Waɗanda aka ji wa rauni wasu mutane ne waɗanda suke wucewa. A halin da ake ciki, mazauna garin sun ce jami'an tsaro suna gudanar da hidimominsu a yankin bayan wani harin da ya kashe 'yan sanda biyu a yankin jiya Lahadi. Ƙungiyar 'yan yaƙin sa kan ƙasar Somalia ta Al-Shabab ta yi ƙirarin cewa ita ke da alhakin kai harin. Ƙungiyar ta sha kai hare-hare a Kenya tun lokacin da sojojin Kenya suka shiga Somalia a shekara ta 2011 domin yaƙin fatattakar 'yan ƙungiyar Al-Shabab.
Jami'an ƙasar Afghanistan sun ce wani mai harin ƙunar bakin wake ya kai hari wata hanya kusa da filin saukar jiragen saman birnin Kabul a yau Litinin. Ya kashe aƙalla mutum ɗaya da raunana mutane 13. Ƙungiyar Taliban ta yi ikirarin cewa ita ke da alhakin kai harin na bam. Harin ya kuma lalata wasu gine-gine. 'Yan sanda sun ce wata babban mota aka auna wadda ta yi kama da motar da 'yan kwangilar jami'an tsaro suke amfani da ita. An kai harin ne kwana ɗaya bayan hafsin sojojin Pakistan General Rashid Sharif ya kai ziyara birnin Kabul domin shirye-shiryen yin wani zagaye na tattaunawa da ƙungiyar Taliban.
Jami'an sojan ƙasar Iraq sun ce sun yantar da binin Ramadi daga hannun 'yan ƙungiyar ISIS, har ma sun daga tutar ƙasar Iraq nan a babban ginin gwamnati da ke cikin birnin. Yanzu haka sojojin Iraq cikin takatsantsan suna share titunan birnin. Yau Litinin kuma suna neman wasu nakiyoyi da kila 'yan ISIS ɗin sun ɓoye ƙarƙashin ƙasa kafin aka kwace birnin daga hannunsu. Sojojin Iraq sun ce har yanzu akwai wasu 'yan ISIS ɗin da ba su ace ba. To amma hukumomi sun ce sojoji ba su fuskanci turjiya ba tun lokacin da 'yan jihadin suka arce daga birnin a jiya Lahadi. Haka kuma ba a tantance ko farar hula nawa ne suke cikin Ramadi ba. Birnin da ke tazarar kilomita 100 yamma da Baghdadza babban birnin ƙasar Iraq. Wani mai magana da 'yan gwamnatin Iraq ya ce wancan farar hula a birnin sun fake a asibitin da ke kusa.
Ƙungiyar da ke nazarin kare haƙƙi da 'yancin jama'a a ƙasar Siriya wadda cibiyar take Birtaniya ta ce ana kwashe farar hula daga biranen Siriya guda uku bayan kulla wata yarjejeniyar jin kai tsakanin gwamnati da 'yan tawayen kasar. Kungiyar ta ce fiye da mayakan zabadani 100 'yan tawaye na ƙarshen akan iyakar Siriya aka kwashe akan iyakar Siriya da Lebanon su doshi a kafin a maida su wasu yankunan ƙasar Siriya. Haka kuma fiye da farar hula 300 ne suka ficewa daga ƙauyukan Fuwa da Ƙarfa wani wuri a ƙasar Siriya kuma. Hukumomi sun ce an kashe mutane da dama, wasu da dama kuma sun ji rauni a takwayen harin da aka kai birnin Homs. Babu ƙungiyar da ta yi ikirarin alhakin kai harin. Fiye da mutane 250,000 ne aka kashe, mutane fiye da miliyan 4 kuma suka gudu daga ƙasar tun lokacin da aka fara rikici a ƙasar a shekara ta 2011.
Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani jami'in kungiyar 'yan tawayen ƙasar Sudan ta kudu da ke biyayya ga tsohon mataimakin shugaban ƙasar Riek Machar ya ce dokar da shugaban Sudan ta kudu Salva Kiir ya gabatar da ta tanadi ƙirƙiro sabbin jihohi 28 a ƙasar ta keta ƙa'idar yarjejeniyar samun zaman lafiya da aka kulla a watan Agusta. Shugaban ya ba da sanarwar ƙirƙiro sabbin jihohin ne a yayin da jami'an 'yan tawaye suka isa birnin Juba domin tattaunawa da takwarorin aikinsu daga ɓangaren gwamnati a kan tsarin ƙaddamar da yarjejeniyar samun zaman lafiyar da aka kulla a watan Agusta. Jami'in 'yan tawaye mai suna Ezekiel Lord ya ce ƙungiyarsa ta Sudan People's Liberation Army tana kira ga shugaba Salva Kiir da ya soke dokar da ya gabatar a jajibirin Kirsimeti. Ya ce matsayinsa a fili yake sun rattaba hannu a kan yarjejeniyar samun zaman lafiya a watan Agusta, kuma yarjejeniyar ta fito ɓalo-ɓalo ta bayyana cewa Sudan ta kudu za ta ƙunshi jihohi 10 a cikin shekaru 3. A saboda haka ƙirƙiro jihohi 28 ƙeta ƙa'idar yarjejeniyar ce. A saboda haka ne ya ce ya kamata shugaba Kiir ya mutunta ƙa'idodin yarjejeniyar samun zaman lafiyar da ya rattaba wa hannu.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Kamar yadda kuka ji a farkon shirin, da safiya yau Litinin ne aka kai hari a garin Maiduguri wanda ya biyo bayan babban da suka tashi a jiya Lahadi har suka yi sanadiyar rayukan jama'a da yawa. Abokiyar aiki na Maryam Dauda ta zanta da wakilin muryar Amurka Haruna Dauda wanda a lokacin da suka zanta yana asibitin da aka kai mutanen da suka raunata sakamakon harin.
Ba mu samu mu shiga inda aka samu tashin bombin ba, amma zaka muna asibiti ne inda kwantar da waɗannan wanda suka samu raunuka sakamakon waɗannan tashin bombin na jiya.
To a wajen ina da ina ne waɗannan bombin suka tashi?
Na an samu tashin waɗannan bombin ne a nan tsakiyar Dare Polo ne, inda bombin da tashi ta halaka mutane da dama. Sannan kuma ɗaya ta tashi a wani anguwa da ake cewa Bakati, can bayan gari ne na mashigar gari. Hakan nan na ma an samu wannan tashin bombin ɗaya kuma a wani masallaci da ake cewa Sabon Gari. A Sabon Gari din aka samu wannan tashin bombin nan ma aka ce mutane sun halaka, wadda wasu kuma sun samu raunuka, wadda kuma duka sun aka garzaya da su aka kawo su asibiti. Sannan aka samu waɗannan ƙididdiga na kusan mutane 124 kenan.
To jimla duka mutane nawa ne suka rasa rayukansu a wannan tashin bomb din?
Yanzu muka fito daga asibitin Ƙwararru cikin garin Maiduguri, inda aka samu mutane 85 wanda suka samu raunuka, wadda kuma suka halaka aka ba mu 32 waɗannan bababai na halaka. Sannan mun sake garzayawa zuwa asibitin da ake cewa Umar Shehu a nan Bulunkutu a cikin garin Maiduguri, wadda nan ma muka samu ƙididdigar mutane 39 wadda suka samu raunuka wanda suka kwanta a wannan asibiti. Sannan mutum ɗaya kuma aka ce ya mutu. A ƙididdigar da muka samu kenan yanzu a halin yanzu. A bakin sani da aka samu irin waɗannan ƙididdiga ba lallai ba ne a ce ya kasu kenan, don saboda wasu a nan take yanke idan Allah ya wa nasu cika ba su kawo asibiti ko kuma su kai inda za a ƙididdige adadin mutanen da suka samu wannan abu, kuma Allah ya ɗauki rayukansu. A lokacin sukan ɗauki nasu kayansu su je su birni a takaice ba tare da sun kai asibiti ba.
Ko kana da bayanin yadda wannan harin ya auku?
Yawanci gaskiya harin ƙunar baƙin wake ne. Kusan duka harin za shiga an ce sun shi, wani a ce mutum biyu, wani kuma a ce mutum kuma yawanci ana danganta shi a mata ƙanana. sukan zo da wannan jigidan na alamun abubuwan cikin su ko kuta cikin zama a fita da waɗannan abubuwan. Sannan kuma akwai ga yadda muka samu akwai irin rocket launcher irin mai dogon zango ɗin da akan haɗa, amma ba a san ba a iya taka cewa ko daga ina ne aka haɗu waɗannan ba, ya faɗa gidajen wasu wanda su ma sun samu wannan raunuka, wasu ya halaka kuma wasu da dama sakamakon wannan harba irin waɗannan rocket launcher a cikin anguwanni.
To yanzu wani hali ake ciki a wa'annan garuruwan da aka kai har-hari?
Gaskiya anguwanni ne dai kuma za a ce a cikin garin Maiduguri ne, yawanci dai suna nan bayan gari ne haka nan. Kusan komai dai za a ce ya koma kamar yadda yake da, sai dai ɗan hana dittawa ta wurin da jami'an tsaro suka yi. Ganin cewa ba su ne ke tafi ba ko an shigo da irin waɗannan bababai an zubar da su, za a iya yiwa wani ya taka ko kuma wani abu ya faru. Kin san kamar yadda suke abin suka zo su tara jama'a, yan jama'a sun taru sada irin waɗannan bababai. To an ɗan killace waɗannan anguwanni, an taƙaita zirga-zirgar jama'a irin waɗannan anguwanni da waɗannan matsalolin.
Garkuwa da 'yan mata Najeriyar mu ce kar mu bar ta tawargaje Najeriya.
To madalla, haka kuma an sake samun tashin wasu bambamai a garin Madagali. Ga wakilin murya Amurka Ibrahim Abdulaziz da rahoton.
Kamar yadda rahotanni suka tabbatar, wasu yankunan bakin wake 'yan mata su biyu ne ma suka tada bambamai da ke jikinsu a wajen hada-hadar jama'a, inda kawai zuba da cikakken alƙaluman waɗanda suka mutu, yayin da wasu da dama kuma suka samu raunuka. Wani ganau ya ce an samu asarar rayuka da dama a wannan ƙunar bakin wake.
Wato bom ne ya tashi, bom wasu ɗan mata ƙanana ne suka zo da bom ɗin. Ɗayan da ya tashi ya kashe mutane ya kai 30, ba iya tantance gashi da din ba ma da yawa ka tara ka kai maka barka. Ɗayan kuma da ya tashi da ita wanda ta zo da bom ɗin kawai ya kashe ta. Da bom ɗin biyu ne suka tashi tsakanin kasuwan kifi da nama.
Akwai wanda suka ji ciwo bayan wanda suka mutu?
Akwai ciwo, an rauna na ciwo kan ran dama ma ciwo ya kai mutane. Ka ga mutane 16 ne ko 17 ne waɗanda aka kai, ana kai sun ta ashirin ma. Wanda ake riba gashi da riba gashi ba, akwai rauni sosai ma, wani hannu ya ci, wasu kuma sun ji raunin da aka riba ana kaiwa asibiti ko sojojin da suke aiki a wajen mu a Helkota.
Yawa, kamar da karfe nawa ne abin ya faru?
Misalin karfe.
To sai dai kuma da yake tabbatar min da faruwar lamarin, kwamandar rundunar soji na musamman da ke Mobi, wato 20th Special Task Force Brigade, wanda yankin na Madagali ke karkashinsa Brigadier General Victor Zogu, ya ce kawai yanzu ana ci gaba ne da hada hancin asar rayukan da aka yi, inda ya ce ba za su yi kasa a gwiwa ba wajen kare rayukan al'umma.
Okay, two suicide female bombers broke into the garage here in Madagali.
Yeah.
And detonated their device, and then we lost some of our dear beloved country people there.
Yace wasu yankunan bakin wake ne 'yan mata biyu su suka kai harin, inda ma aka samu asarar rayuka. Yanzu haka mun ɗebi waɗanda suka samu raunukan zuwa asibiti a Yola. To ko yalla bai za mu san adadin rayukan da aka rasa a wannan harin?
Okay, right now the medics and this NEMA are still working, and we have allowed them to just finish and then they're able to give us the actual casualty. So we lost some people and some were injured. Of course, we are still coordinating with NEMA.
Bana da cikakken adadin waɗanda suka mutu, domin mun bar jami'an hukumar ba da agaji ta NEMA da kuma sauran ƙungiyoyi suna cikin tantancewa, wanda shine ma zai bamu damar sanin adadin waɗanda suka mutu. Iya, an dai samu asarar rayuka, inda wasu da dama ma suka jikata. Da zaran kuma na samu cikakken bayani zan faɗa muku, a cewar kwamandar rundunar sojin. Shi dai wannan sabon harin ƙunar bakin wakin na ma zuwa ne, yayin da al'ummomin yankin ke komawa biyo bayan ƙwato yankin daga hannun mayakan Boko Haram. To kwaya jama'an da suka koma ke ji da irin wannan hare-haren, ga dai ta bakin wani mazaunin garin da shi ma ya ga ƙunar bakin waken.
A ta ka san irin abu kamar wannan, dole ne hankali da ya tashi ranka da ba wai wanda suke wajen mu ba, ko wanda ba sa wajen mu, da in dai shi dan Najeriya dan kasar nan yana kishin kasar nan kuma yana da tofai, dole hankalin sa ya tashi. Mun suma min Allah ya sare mu, kuma mu yi addu'a Allah ya taya baba da kokari, mu haɗu mu mara masa ba mu tashi da addu'a, Allah ya yi mana wannan masiba.
Fata dai shine Allah ka kawo wannan matsala da ke ma jawo asarar rayuka a kasar. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
Ni dai tsoro na Allah sarki kan nan tsoro.
gargaɗe mai gidara min mugunta.
Mu gargaɗe mai gidara
min mugunta. Kai dai mai gidara min mugunta. To ka gina daidai.
To a gaida Ibrahim Abdulaziz. Gwamnatin Najeriya a kaikaice ta soke tallafin kuɗin nan na man fetur. Ga Nasir Adamu El Hikaya da ƙarin bayani.
Gwamnatin Najeriya a kaikaice ta soke tallafin nan na man fetur don babu ma tanadinsa da ya kai naira biliyan 2000 a kasafin kuɗin baɗi da ya kai naira tiriliyan 6.8. Ƙaramin ministan man fetur Ibe Kacikun ne ya ce a dai farkon makon nan babu tallafi cikin kuɗin man fetur ko litar man da kan sanya dillalin mai jan ƙafa wajen kawo man matuƙar ba a saki kuɗin tallafin ba.
Our refineries must work. Whatever it takes, it must work. We must be able to produce.
Ya zama wajibi matatun manmu su rika aiki, kuma mai hakan zai ɗauka ya zama wajibi mu rika tace man a cikin gida. Yanzu ƙaramin ministan Kaciku, wanda ya zagaya duba matatar man fetur ta Kaduna, baya ga bayanan fara aikin matatar man fetur ta Fatakwal. Za mu sanya hannu da ƙwararru kan lamuran mai na duniya don su shigo su tallafa mana don raye waɗannan matatun. Wannan da ya nuna dundunlalin mai ka iya shigo da man, ba tare da rage farashin don ansar tallafi daga gwamnatin tarayya ba. Kaciku dai ya ce lita a hukumance za ta ci gaba da zama a naira 87 kafin na za ta ragewa ko ƙara farashin a farkon watan Janairun shekara ta 2016. Ministan dai bai yi bayani kan rage naira 2 a litar man da labarin ya karaɗe kafafen labaru ba. Tuni dai man fetur ya fara wadata nan Abuja bisa farashin naira 87, sai dai da alamu wasu gidajen man kan birkita inji da sai mota ta sha man da bata saba zuƙa ba da hakan kan kawo zargin algos. Ya zama wajibi gwamnati ta faɗaɗa hanyoyin samun kuɗin shiga fiye ga dogaro ga man don faɗuwar farashin sa kasuwar duniya. Wasu hanyoyin sun haɗa da haraji da hakan kan sanya mutane da yawa zulumi. Ga ma sharhin dalilin hakan ta bakin tsohon mataimakin gwamnan Taraba Armayawo Abubakar.
Abin da ya saka ga yawancin mutane da ba su son biyan haraji saboda ainihin attitude na su masu karɓan harajin ne ba sa ɗaukan kuɗin nan su kai ma gwamnati. Suna ɗaukan kuɗin ne su sa su cikin ajiyunansu ko kuma suna ɗaukan haraji ne su sayar ma wasu kamfanoni. Kamfanonin kuma nasu ne su da kansu. Za ka ga mutumin da ya zo ya karɓi harajin yana unguwarku, yana ta karɓan kuɗinku, kuma yana canja gini, yana sharholiyarsa, yana yadda ya ga dama, ya za a yi kai ka zama kana ji daɗi da ci gaba da bashi kuɗin haraji? Wannan shi ne abin da ya kashe mutane. Idan ka ce ba za ka biya haraji ba kana ɗan Najeriya, to ka je Amerika. In ka je Amerika takalmi ka saya, handset ka saya, sai ka biya haraji.
In ka ɗebe irin cikin birane kamar nan Abuja, ‘yan kasuwan mai kan sai da litar man kan farashin da za su fi cin riba, wanda kuma cire tallafin na nuna kasuwa ta yi halinta. Samun man koda da tsada a gidan mai ya fi a alaga al’umma. Da fadawa tarkon ‘yan bakar kasuwa da ka iya gurɓata man, ga tsada, ga barazana ga lafiyar inji. Nasura da Mai Likai, Madar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Jama'a, ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa ƙarfe 10:18. Ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar ɗan Adam.
Can haƙiƙa ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa, ƙwalƙwaliyar daraja.
Jama'a mu sauraronmu, assalamu alaikum. Muna masu farin cikin sake saduwa da ku da wannan la'asariyar ta Litinin. Cikin shirin namu na yau, za mu ci gaba da tuna baya akan tattaunawa da muka taɓa yi da Dr. Muhammad Alƙali na Jami'ar Usmanu Danfodiyo da ke Sokoto, wanda ya sharhi akan abubuwa da suka kawo naƙasu a fannin ilimi a Najeriya. Sai Dr. Suleiman Khalid shi ma na Jami'ar Usmanu Danfodiyo, wanda yake ganin cewar akwai abubuwa da dama da ya kamata gwamnatoci su yi wajen inganta makarantun tsangaya na allo. Duk dai a cikin wannan shekarar mun waiwayi yadda ake gudanar da ilimin ‘ya’yan makiyaya a nan ƙasar Amurka. Hakanan kuma shi ma Farfesa Ango Abdullahi, tsohon shugaban Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, a matsayin shi na masani yana ganin cewar akwai babban haɗari a yadda ake ba ma takardu mahimmanci fiye da yawan ilimi a Najeriya. Za mu fara da sharhin Dr. Muhammad Alƙali, wanda ya ce
gaba ɗaya ba da wani malami ɗaya wanda ke koyarwa wanda bai da mantaka, a misali da ingantattun malamai ga ingantaccen aiki, amma kuma ga kowa da gaske ke ya dage yana aikin nan. Amma mu malamin in ka duba ana maganan malami shi kanshi bai iya karatu ba, shi ne mafi yawan irin malaman da muke da su a jihohi. To don haka irin su Ingila, irin su Amerika za ta tarar da wannan samar da ilimin da ake yi kyauta wanda take ba da shi, sannan an samu da ingantattun malamai kowa sai ya ƙware sai an mishi jarraba. Kamar yadda nake ce maka na farko shi ne jagoranci, a samu kyakkyawan jagoranci tun daga ilimi na primary har zuwa na university.
Shi ko Dr. Suleiman Khalid yana ganin cewar
haɗa da makarantun nan ma idan sun ga dama suna da bukata. To a takaice ni gwamnati na rayuwa kenan baya ga gimmin ni ta yi kaji ne ka miƙawa jiha. Jihar da kidan tunan nan tana fama ko makarantun nan zamanin ma wannan na primary sun kasa kula da su yadda ya kamata kula da su. To kaji na ka ce su je su ci gaba da kula da su. To menene wace rawa ce kenan gwamnati ta ta taka? Ginin da aka bada kwangila aka zo aka gina makarantun ne aka so kujeri da tebura aka saka aka ce gwamnatin tarayya aka ce gwamnatin jiha ta zo ta bada wuta ta bada ruwa ta dauko malamai ta ciyar da yaran nan ta kula da abin gansu sannan kuma a ci gaba da kula da jin dadin su da karatun su waya yake nan. To ko din nan ina nuna maka cewa ko da suka fara dama jihohi na arewacin Najeriya suna waɗannan abubuwan ta je Kano haka ne Sokoto haka ne Bauchi duk inda ka zagaya waɗannan abubuwan ana yin wannan duk maganar da ake kai ba wani abu ne in banda siyasa menene sabo a cikin wannan kuma nake gani abin da annan ma dan fara
a takaice kenan waɗannan makarantun ba sa yin abubuwan da ake gaya ma duniya ana yi a makarantun nan kenan.
Eh gaskiya ba sa yi da ma jihohin ma sun mika su da kungiyoyin nan suka saba da tafiyar da makarantun ne irin wayannan irin kungiyoyi kamar kungiyoyi na Izala na Tariku da sauran dai kungiyoyi na musulunci.
Ƴaƴan makiyaya ma ba a bar su a baya ba. Ya ce mu ƴaƴansu na zuwa makaranta a kowane rana a kowane irin yanayi na sanyi ko na zafi wanda daga bisani idan suka dawo gida sai su tafi kiwo ko kuma su je gona. Ya ƙara jaddada mun da cewar kiwo baya hana ƴaƴansu karatu. Ya kuma yi min ƙarin haske a kan cewar idan akwai buƙatar su ƙara gaba daga inda suke to duk garin da suka isa sukan sa ‘ya’yansu makaranta kafin su matsa gaba don kada a bar ‘ya’yan nasu a baya. Ya ce min sukan sauya guri aƙalla ba a kasara ba so biyu ko so uku a shekara. Wannan ya sa na yi tattaki zuwa wata makarantar ‘ya’yan makiyaya duk a cikin jihar nan ta Pennsylvania inda nake cibus da shugaban wannan makaranta.
My name is Kate Thatcher, and I'm the principal at Glendale Elementary School. That's Glendale School District in Flinton, Pennsylvania.
Wanda te mun ƙarin haske game da kulawar da suke ba mu ƴaƴan makiyaya, kamar yadda ake ba mu kowane yaro, babu bambanci.
No, we would admit students anytime.
Malama Kate ta tabbatar min da cewar sukan karɓi ƴaƴa a kowane lokaci da iyayensu suka iso wannan garin nasu, don ba su damar da ya kamata. Na kuma ƙara na tambaye ta. Wai shin gwamnati na ba mu waɗannan yaran kulawa kuwa? Sai ta yi dariya ta amsa ni da cewar.
I really don't think that there is a huge difference.
Ai, waɗannan yaran ba su da bambanci da sauran yara. Hasali ma, cikin waɗannan yaran akan samu masu hazaƙa fiye da yaran da ke cikin gari. Don gwamnati na iya ƙoƙarinta wajen samar da wadatattun kayan karatu da ƙwararrun malamai a wannan makarantun, kamar yadda ka sani a cikin gari. Ai kuwa ashe yaran ma za ka same su da mai da hankali. Shi ko Professor Ango Abdullahi a ganin shi.
To da yake ƙasa ce wadda jama'a sun fi sa ido a kan certificate. Domin certificate ɗin nan shi ne kamar vehicle wato ma'aunin ko ƙwarewar mutum ko kuma ma'aunin da zai sami lada wajen aiki wanda yake yi. To shi yasa mutane suka mai da hankali ƙware a kan certificate. To a certificate ɗin kuma an san wanda ya fi daraja a idon mutane shi ne degree. To shi yasa kaga ana ta ɗauki ba daɗi a kan cewa da polytechnics da universities da colleges of education da sauransu yaya za a riƙa auna su a skeli wajen darajarsu kuma wani irin lada ya kamata a bambanta tsakaninsu wajen wanda suka fitar daga makarantunsu suna neman aiki ko kuma malaman da suke koyarwa irin wannan. Duk shi yake kawo duk wannan irin ruɗu da muke ciki yanzu.
Masu sauraro kaɗan daga cikin ire-iren tattaunawa da muka yi kenan da baƙin namu a wannan shekarar. Idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu sabo shekara ta 2016, za mu mai da hankali wajen fahimtar haƙƙoƙi da nauyi da suka rataya a kan duk ma'aikatun gwamnati da ke da alaƙa da fannin ilimi. Kana kuma da duba yadda za a kashe kashi 25 na kasafin kuɗin shekara da aka ware ma fannin ilimi. Yanzu kuma a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin da Julie Lazarus Gresham mai ba da umarni, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke fatar alkhairi da ke tattare da wannan sabo shekaran Allah ya tabbatar da shi a gare mu baki ɗaya amin. Daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Bissalam.
A maza da mata don wajen miƙewa kai kokarin neman.
Madalla a gaida Yusuf Aliyu Harande. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Sakon mana fadi ya fito ne daga Badamasi Aliyu Rijal Lemo Kano wanda yake salamu alaikum bai Hausa. Ina kira ga gwamnatin jihar Kaduna da ta yi duk mai yiwuwa wajen ganin ba a sake samun wani rikici da zai sake jawo asarar rayuka da dukiyoyi irin na kwanakin baya ba. Da fatan Allah ya kare gaba amin. Nasarar da dakarun Najeriya suka samu ta dakile shirin ta'addancin Boko Haram na kai harin kunar bakin wake a Maiduguri. Wani abin farin ciki ne gani yadda ba a san irin ta'adin da wannan yunkurin nasu zai yi ba idan da sun samu nasarar aikata wannan mummunan aiki. Da fatan Allah ya kara kare gaba amin. Sako daga Aliyu M Aliyu dan Agaji Jega. Mu dai Allah ya kawo mana ƙarshen har-haren ƴan kunar bakin wake da muke fama da shi a ƙasar mu Najeriya. Sako daga Kabiru Janya Kwari a Najeriya. Sai kuma sika Sufiyanu Gumal Zangon Daura wadda ta ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Hakurin da shugaba Buhari ya baiwa al'ummar Najeriya game da wahalar man fetur. Hakan ya nuna cewa yanzu ne al'ummar Najeriya muka samu shugaba mai kishin al'umma. Sai kuma sakon haɗin gwiwa daga Mr. Falawal Bakile Daura da Alin Kano Daura wanda suka ce VOA Hausa ku isar mana da sakonmu wajen tsohon gwamnan Kaduna wato Balarabe Musa. Muna jin surutansa a kafofin yaɗa labarai da jaridu. Tambayar mu anan ita ce wani ci gaba ya kawo wa Najeriya ko jihar Sarare Kaduna? Ya kamata da Tijo ka san lokaci ya wuce ka. Shi kuma Umar Bello Modibbo da Buriji cewa muna jajantawa al'ummar jihar Borno bisa wasu har-haren ta'addanci da mayakan Boko Haram suka kai a birnin Maiduguri. Allah ya ji kan waɗanda suka rasa rayukansu a wannan hari. Waɗanda suka ji rauni kuma Allah ya ba su lafiya amin. Daga ƙarshe sai sakon Ibrahim Musa Kilfi jihar Bauchi Najeriya wanda ya kamata hukumomi da kungiyoyi masu zaman kansu a birnin tarayya Abuja su yi kokarin tallafawa ƴan gudun hijira dake birnin da idan rahama don ceto rayukansu daga mawuyacin halin da suke ciki.
Kafin mu kai ga ƙarshen shirin ga takaitattun labaran duniya.
Mutane biyu sun mutu uku kuma sun ji rauni a lokacin da jami'an sojan ƙasar Kenya suka buɗe wuta akan wata mota da ke tafiya a ƙaramar hukumar Mandera a yau Litinin. Kwamishinan ƙaramar hukumar ya faɗawa sashen Somaliya na nan muryar Amurka cewa kafofin jami'an tsaro sun yi tsammanin cewa motar tana ɗauke da nakiyoyi ne. A gafarce ne, jami'an tsaro sun yi tsammanin cewa motar na ɗauke da nakiyoyi ne kafin suka harba mutane biyu da ke cikin motar. Jami'an ƙasar Afghanistan sun ce wani mai harin ƙunar baƙin wake ya kai hari wata hanya kusa da filin saukar jiragen saman birnin Kabul a yau Litinin ya kashe akalla mutum ɗaya da raunana mutane 13. Jami'an sojan ƙasar Iraq kuma sun ce sun ƴantar da birnin Ramadi daga hannun 'yan ƙungiyar ISIS har ma sun ɗaga tutar ƙasar Iraq ɗin a babban ginin gwamnati da ke cikin birnin. Yanzu haka sojojin Iraq ɗin suna takatsantsan suna share titunan birnin a yau Litinin. Ƙungiyar da ke nazarin kare haƙƙi da ƴancin jama'a a ƙasar Siriya kuma ta ce ana kwashe farar hula daga birane uku.
Masu sauraron mu, a nan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma can an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Jummai Ali da ta taya na gabatar da shirin. Da kuma Daniel Brown wanda ya haɗa shirin ya ba da umarni. Da ma injiniyar mata yau, Nisar Fili Hashin Gumel ke cewa ku huta lafiya, amma kar ku kashe rediyonku domin shirin yau da gobe na nan tafi.